بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa masu albarka ina mana barka da safiya a wannan rana ta talata 11 ga watan Ramadan 1446 daidai da 11 ga watan Maris shekara ta 2025 ta miladiya daga wannan masallaci namu mai albarka insha Allah masallacin area 8 Garki a nan birnin tarayyar Najeriya Abuja jiringiyar muhadarori da muke yi wa iyayenmu mata da nasihohi a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Taken tattaunawarmu a yau kamar yadda ɗan uwa Malam Yusuf ya gabatar shi ne wato muhimmancin tauhidi. Malam Yusuf ya yi batu a kan abin da ya shafi tauhidul rububiyya, wato abin da ya shafi kasancewa Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki shi ne mahalicci. Wajibi ne kowane mutum ya gaskata cewa Allah shi ne mahaliccinsa, shi ne mahaliccin sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakankaninsu da abin da ke cikin ruwa da komai. Shi ya halitta, shi ya mallaki halittar, kuma shi yake sarrafa su. Wannan nau'i na tauhidi kamar yadda Malam ya ambata, hatta waɗanda ba sa sallah sun yarda da wannan tauhidin. Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna Allah. Za ka tambayi wato maguzawa ba ya halicci sammai da ƙasa, za su ce maka Allah ne ya halicce shi, ya halicce su. To inda ta taɓarza take shi ne batu na al'amarin al'uluhiyya, tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada, wato kaɗaita Allah a wajen bautata masa. Yadda muka yadda cewa Allah shi ya halitta, Allah shi ya mallaki halitta, Allah shi yake kashewa, shi ke rayawa, shi ke azurtawa, shi ke talautawa, shi ke ba da lafiya, shi ke jarabtar mutane da jarabawar da suke samun kansu a ciki. Babu wanda ya mallaki wani abu na fito da hasken rana ko shigar dare ko zuwan damina ko rani ko bayar da arziki ko numfashi, ba wanda ya mallaki wannan sai Allah. Ba wanda yake iya ba da waɗannan abubuwan da ire-irensu sai Allah. To sai mu san kuma cewa Allah ɗin nan da ya yi wannan ayyukan, to shi kaɗai ya cancanta a bautata masa. Babu wani wanda ya cancanta a yi masa bauta, ko da ƙiftawar ido, sai shi Allah mahalicci guda ɗaya. Kamar yadda Allah yake cewa, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Cikin suratul baqara a farkonta Allah ya ce abin bautatawarku shi ne Allah ƙwaya ɗaya kaɗai, babu wani abin bauta sai shi, mai rahama kuma majiƙai. A wani waje cikin suratul nahl Allah yake cewa wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini ithnaini innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabu. Allah ya ce kar ku riƙe abin bauta guda biyu, Allah guda ɗaya ne, shi kaɗai za ku ji tsoronsa. Haka a cikin suratul Luqman faɗin Allah, zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna ma yad'una huwa al-batil afwa wa anna ma yad'una huwa al-batil. Abinda suke kiraya kuma bayan Allah barna ne, Allah shi kaɗai ne abin bauta. To wannan tauhidi na uluhiyya kenan wajen ibada da ta shafi zuciya, da ibada ta shafi baki, da wanda ta shafi gaɓoɓi, da sauran ibadoji duka a yi su don Allah kawai. Malamai suka ce akwai sharaɗa guda biyu da ya zama wajibi ibada ta cika su. Sharaɗi na farko shi ne ikhlasi, ya zama duk abin da za mu yi da sunan ibada to Allah kaɗai muke nufata, ba mu nufin wani cikin halittunsa, ba ma neman komai a wurin wani Allah, sawa'un yabo ko a gani a ce ka iya ko mai ibada ce ke, dukkan wannan ya zama manufaki. ya zama Allah kadai kika nufata da sallarki da azuminki da karatun alkur'aninki da tasbihinki da sadakarki da zakkaiki da umarki da biyayyar miji da kyautatawa makwabta da duk mutuncin da kike wa kowa ya zama na cewa Allah kike nufata wato abinda ke wurin Allah na lada abinda ke wurin Allah na samun yarda Allah abinda ke wurin Allah na gafararsa da aljannarsa shi kadai mutum yake nema wannan sharadi na farko kenan sharadi na biyu shine almutaba'a dole abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ibada duk ibadar da za a yi dole ta zama wufqa sunnati as-sahiha ya zama abinda za a aikata na ibada ya zama cewa ya zo a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne ya koyar da wannan ibada kuma kar a ƙara masa kar a rage masa kada mutum ya kirkiro wani abu wanda baya cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ya ce zai yi da sunan ibada koda yayi don Allah idan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya koyar ya ce ayi ba to Allah baya so akwai wanda zai aikata wani abu da sunan yana yin ibada amma wannan abun ba shi da basis ba shi da hujja a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to koda yayi dan Allah Allah baya son wannan aikin ko kuma abinda Allah din ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya karantar amma kuma sai ya zamana a wajen yi ba dan Allah ake yi ba to wannan ma Allah baya so sai ya hada sharadin guda biyu yi dan Allah da kuma dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan shine abin da yake wajibi akan kowane musulmi da musulma babba da yaro dattijo da saurayi mai shekaru da mai karancin shekaru kowa ya kokari ya ga cewa ya inganta alaƙarsa da Allah Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisul qudsi wanda al-imamu muslim ya ruwaito daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa ana abdul shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah madaukakin sarki ya ce ni mawadaci ne daga abokan tarayya na wadata daga duk wani wanda ake hada ni da shi saboda haka duk wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani a cikin aikin to na bar masa shi da abokin hadawar nasa a cikin sallar da kike yi ko karatun alkur'ani da kike yi ko wata sadaka da kike ko wata ibada sai ya zama na cewa a cikin zuciyarki akwai wata manufa ta cewa ina son su wani su gani in burge su ko ina son su gani su ji haushi ko ina son a gani a san na iya ko ni mai kyauta ce ko mai bauta Allah ce to da zaran wannan niyyar ta shiga cikin zuciyar mutum to aiki ya lalace sai Allah ya bar maka aikinka da kai da waɗanda kake yi don su din kuma babu abin da za su iya baka ko kuma ya zama cewa manufar mai kyau ce amma kuma aikin bai da asali to shi kuma sai a ɗauko hadisin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd mutum ya tsara wani abin addini da zai dinga yi amma sai ya zama na cewa wannan abin ba yi da asali a cikin addinin musulunci in an zo sai dai a yi ta laliban ina za a saman masa yadda za a sa shi a cikin lissafi misali na kurkusa shine maulidi taron bikin tunawa da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan cewa addini ne da sunan za a samu lada Allah liba ba a ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi ba kamar yadda ya ce misali a yi azumin sittu shawwal ya ce a yi umara ya ce a taimaki marayu a taimaki zawarawa ya ce a dinga yin murmushi ya ce a ciyar da abinci ya ce a kame baki daga ashariya daga gulma duk waɗannan duk abin da ka faɗa na addinin musulunci da zaran ka gama faɗi ba za ka rufe baki ba in dai shari'a ce sai ka kawo dalili na Qur'ani ko sunna da ya ce shari'a ce idan ko mutum ba yi da wannan to shine zai fara kamakame to irin wannan abin da ake wa kamakame ba shi da lada barin sa shefe mutum zaman lafiya Allah ya tsare mu shi tauhidul uluhiyya tabbatar da shi a cikin ayyukanmu da ƙudurinmu shine tabbatar da abin da Allah ya kawo mu duniyar nan Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljanu da mutane ba sai dan sabota mini. Ma uridu minhum min rizqin, Allah yace ba na son wani arziki ko mun karancin sa daga gare su. Wa ma uridu an yut'imun, ba na buƙatar wani cewa daga gare su. Inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah shine mai azurtawa kuma shine mai ƙarfi, ƙarfin ma mai ƙarfi. Saboda haka abinda Allah ya kawo mu duniyan nan mu yi shine mu bautata mishi ranar alkiyama ya mana sakamako. Wa khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun, Allah yace ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya, kuma saboda a zo a yi ibada ranar alkiyama kuma a yi sakamako. To babu abin da zai tseratar da mutum a wajen wannan sakamako face kalmar shahada ɗin. Al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito mashahurin hadisi daga sahabi Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Mu'adh yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mini, ya Mu'adh ata'rifu ma haqqullahi 'ala al-ibad, ko ka san me haƙƙin Allah akan bayi? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, me kuma haƙƙin Allah, haƙƙin bayi su kuma akan Allah? Wato me abinda Allah ya daura ma bayi yace su yi, sannan kuma ya sha alwashin cewa idan sun yi shi kuma ga abinda zai musu. Mu'adh yace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa suka fi sani. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa, haqqullahi 'ala al-'ibad, haƙƙin Allah akan bayinsa, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, su bautata wa Allah shi kadai, su tsantsanta masa bauta, kada su yi masa shirka. Wa haqqul ibadi ala Allah, su kuma haqqin bayi akan Allah shine Allah yudkhiluhumun nar idha wahhadu, Allah ba zai saka su a wuta ba idan dai sun yi tauhidi. Mu'adh ya ji rumun da ke cikin wannan, ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya manzo Allah kana nufin in dai mutum ya mutu da kalmar shahada shikenan ya tsira? Yudkhiluhul janna ala ma kana min al-amal, komai karancin aikinsa, komai kurakuran da ya yi in dai ya mutu da tauhidi? Annabi ya ce kwarai kuwa. Sai ya ce afala ubashiru bi hannasa, shin ba na gaya wa mutane ba ka bani dama in je in sanar da mutane, kowa ya je wannan labarin mai daɗi ya kwantar da hankalinsa ya saki jiki, inda yana da tauhidi ba matsala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka faɗa musu, ya Allah ya takilu, kada su je su sakankance. Idan mutum ya san cewa inda shi musulmi ne to ba komai, to zai je har ya yi abin da zai ɓata musulunci shi. Alal misali, mutum yana musulmi, yana takamar shi musulmi ne, sai ya zama baya sallah, to addinin musuluncin ya lalace. Addinin musulunci bai yiwuwa babu sallah. Haka a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Abu Dharr al-Ghifari, ya ce Allah ya yi alkawarin zai shigar da duk mutumin da ya mutu da kalmar shahada, yana aiki da kalmar shahada, Allah zai shigar da shi aljanna ko da yana zina, ko da yana sata. Abu Dharr ya ji abin ya yi nauyi, ya nufin zai ambaci waɗannan munanan laifuka guda biyu waɗanda suke da hajji kaba'ira cikin zunubai. Duk wanda ya sata a musulunci yanke hannu ne, sariqu wasariqatu faqtu aydihuma, duk wanda ya zina an san hukuncin shi, ko dai bulala ɗari idan bai taɓa aure ba, ko kuma rajmu idan ya taɓa aure. Waɗannan laifukan munana yace wa in zina wa in saraqa ya rasulullah, ce ya manzo Allah kana nufin ko da ya zina ko da ya sata? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in zina wa in saraq, ƙwarai kuwa ina sanar na gaya maka ko ya yi zina ko ya yi sata. Abu Dharr ya ƙara maimaitawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ce mishi wa in zina wa in saraq, a na uku ya ce masa wa in zina wa in saraqa ala ragmi anfi abi dharr, kai Abu Dharr duk wanda ya mutu da kalmar shahada ya mutu yana musulmi zai shiga aljanna, ko yana zina ko yana sata. Annabi ya ce kuma ko ka ki ko ka so, kai Abu Dharr. Wane ma Abu Dharr ya isa yake koyi su, yana mamaki ne. Saboda haka waɗannan hadisan da ire-irensu suna nan da suke nuni zuwa ga girman sha'anin tauhidi da kuma cewa shine lifeline wanda zai cece mutum. Don haka al-Imam Safarini a cikin littafinsa na tauhidi yake cewa tauhidul uluhiyyati ifraduhu taqaddasa wa ta'ala bil ibadati wat ta'alluhi lahu wal khudu'i wal dhulli wal hubbi wal iftiqari wal iqbali wat tawajjuhi ilayhi ta'ala. Binda ake nufi da tauhidul uluhiyya shine bautatawa Allah shi kadai, wat ta'allu da miƙa buƙatu zuwa ga Allah, duk wata buƙata a miƙa ta zuwa ga Allah, wal khudu da risnawa a gaban Allah shine ka yadda Allah shi yake komai, wal dhul da jin ƙasƙanci cewa kai bawa ne a wajen Allah, wal hub da kuma ƙaunar Allah maɗaukakin sarki, wal iftiqar da jin cewa kai mai buƙata ne. Ya ayyuhan nasu innakum antumul fuqara'u ila Allah, antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Kaji cewa duk abin da kake buƙata na numfashi da abinci da lafiya da duk sauransu to Allah ne yake bada su. Wal iqbal da fuskanta Allah, wat tawajjuhu ilayhi ta'ala da fuskanta da dukkanin buƙatu zuwa ga Allah. Ana so ya zama cewa Allah kawai ka tasa gaba shine abun bautarka, shine abun ƙaunarka, shine ainihin wato abu neman buƙata a wajensa. Wannan kuma shine asalin tabbatar da kalmar shahada, la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da muke fada ba ta tabbatuwa sai mun yi waɗannan abubuwa. Duk wanda ya nemi ya bautata wa Allah dan yin riya ko dan a gani bai tabbatar da tauhidinsa ba, duk wanda ya nemi ya bautata wa Allah tare da wani Allah bai tabbatar da tauhidinsa ba, duk wanda yake neman wasu buƙatu waɗanda bai halasta a nema ba a wurin wani sai wurin Allah bai tabbatar da tauhidinsa ba, duk wanda yake yin bid'a yake kawo sababbin abubuwa a cikin abinci a cikin addinin Allah bai tabbatar da tauhidinsa ba, ya lalata tauhidinsa. Saboda haka asalin tauhidi shine musuluncin gaba ɗaya. Da haka za mu ga annabawan Allah da suka zo dukkaninsu abinda suka yi kira izuwa gare shi kenan. Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, cikin suratul anbiya. Babu wani manzo da muka aiko sai da muka masa wahayi da cewa ya ce ma mutanansa su bauta wa Allah shi kadai, kar su hada shi da kowa. Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha, cikin suratul nahl. Idan kuma suratul a'raf ta ba mu labarin annabawa daya bayan daya, wa ila samuda akhahum huda wa ila wana akhahum wani, da samudawa da adawa da mutanen madayana mutanen shu'aibu da suwana da suwane, duka annabawan da aka aiko musu me suke ce musu? An ibudullaha malakum min ilahi ghayru, ku bautata wa Allah ba ku da wani ubangiji sai shi. An ibudullaha, ku bauta wa Allah malakum min ilahi, ba ku da abun bauta kuma bayansa. Wannan shine duka wa'azin da annabawa suka yi. Wannan kuma shine abin da ya hada annabawa rigima da mutanansu, shine abin da suke cewa aja'alal alihata ilahan wahida, dan me za a ce ga alloli nan gumaka a Makka a ce kuma yi guda ɗaya kawai za a bi? Inna hadha la shay'un ujab, suka ce su abin ya ba su mamaki. Akan wannan aka yi rigima da su, akan wannan aka kori annabawa, akan wannan aka yi yaƙi da su, akan wannan sahabbai suka yi shahada tabbatar da kalmar la ilaha illallah a zuciya, a baki da kuma a aiki. Da haka mu tabbatar da abin da ke cikin kalmar shahada don mu samu tsira. To, inda gida ke saƙa, bayan wannan a matsayin muqaddima, inda gida ke saƙa shine Allah ya zo ya kawo mu wani zamani wanda ake sakaci game da al'amarin tauhidi. Tun daga wajen cewa mutane da dama musulmai ne, an haife su a musulunci, iyaye da kakanni, wasu ma ba su san wa ya fara musulunta a zuriyarsu ba, kuma sun taso suna sallah suna salati, amma a zuciyarsu ba su san me suke ƙudirce da shi na addini. Saboda haka yana da sauƙi su aikata abin da yake yana iya fitar da su musulunci ba su sani. Yana da sauƙi ka samu yaranmu da yawa cikin ƴaƴan musulmi, cikin Hausawa da Fulani da Yarbawa da Nufawa, waɗanda sun daina yin sallah, ba su damu da sallah ba, saboda ba a koya musu addini ba. Wasunsu sun je ƙasashen Turawa sun yi karatu, an zuba musu wata mugunyar aƙida ta atheism, ta cewa ma babu Allah, ba su ma yarda akwai Allah. Yaro ya je karanta wata wani karatunsa na boko, ya dawo kawai sai a gabe sallah, sai a ji yana maganganu na kafirci, a rasa yadda za a yi da su. Wani a fara tunanin ko aljanu ne suka haukata shi, ko ya ruɗe ne a kai shi rehabilitation, a kai shi gun masu ruƙuya. Duk ba wannan ba ne, asali ne aka samu matsala. Inda aka samu matsala shi ne yadda muka fifita karatun boko da ilimin nan na Nasara a kan ilimin addini. Saboda haka mutane da yawa za su iya infaqul ghali war rakhiq, za su ba da duk abin da suka mallaka, za su iya bayarwa na dukiya don ƴaƴansu su yi karatun boko zallansa ba tare da karatun addini ba, kuma a hannun wanda ba su san addini ba, ko a hannun ma kafirai. A ƙarƙashin yin wannan karatu sai a canza ma ƴaƴan alƙibla, sai kuma a zo ana wallahi wallahi ba a san da abin ya faru. Na ɗaya kenan, wato rashin koyar da ilimi na shari'a tun a karon farko. Na biyu kuma shi ne wato san duniya da ya bisashe tunaninmu a kan duniya. Muna iya yin komai, meye duniya shi ne shugabanci, meye duniya shi ne mallakan miji, meye duniya shi ne wadata da arziki ko samun ɗaukaka da shahara. Akan waɗannan abubuwan mutane suna iya yin shirka, suna iya tafiya gurin boka ko matsafi ya tsara musu wasu tsare-tsare na kafirci da jayayya da Allah, su zo kuma su aikata don su samu waɗannan buƙatun na duniya, sun gwammace su yi asarar lahirarsu. Wannan ma yana faruwa da yawa. Mace a kan ta mallake mijinta, ko a kan ta hana wata shigowa gidan, ko a kan wato uwan miji ta rasa kan ɗanta, za ta iya zuwa wurin boka a tsara mata wani tsumburbura, wani ɓata wani dafa'i na ƙarya wanda ba za a aikata shi ba sai an yi kafirci, sai an kauce daga hanyar Allah. Wai ta tana ganin ta haka ta gama ci ribar rayuwa, to wannan ba ƙaramin asara ba ce, asarar imani. Saboda mutum musulmi ba shi da abin da ya mallaka da ya kai darajar imaninsa, ba shi da wannan abu. Mun dai ji cewa shi ne abin da zai tsiratar da mu ranar alkiyama. Haka masu neman muƙaman gwamnati, ko masu neman muƙaman siyasa, ko masu neman arziki, ko masu neman a san su a duniya, ƴan wasan kwaikwayo, ƴan wasan ƙwallo da ƴan makamantansu, suna so a san su a duniya, to sukan ba da himma wajen neman wannan buƙata ta hanyar saɓawa Allah. Na biyu kenan, wato neman duniya. Na uku, yin addini da jahilci. A nan ne ake samun wato ɗariƙu na sufaye da ɗariƙu na ɓata, wanda garin bin wani shehi ko bin wata tsari, har mutum da ya je fita daga musulunci bai sani ba, zai je yana aikata abin da yake na saɓo. Waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin abin da suka taimaka wajen yaɗuwar ɓarna, a ƙin koya ma yara addini tun da wuri, neman duniya da yin addini da jahilci. Na gaba da su sai kuma kwaikwayon kafirai. Duk abin da kafirai suna yi sai a ɗauko a zo ana yi, ba za a ankara ba har sai an je ana yin abin da kafirci ne ba a sani. Allah ya tsare. Yanzu mu duba mu ga inda aka samu wato kwaikwayo da kafirai a wajen ɗabi'unsu da al'adunsu, wanda sai ka ga wani ma bai san wata waƙa da suke yi ta kafirci ba ne sai ya zo yana yi, ko wata addu'a da suke yi a wajen cin abincinsu ko a wajen bukukuwansu sai a zo ana yi. Abin ya wuce sanya sutura irin nasu da yin al'adu na biki ko na jana'iza ko makamantansu irin nasu, har ya kai ga abin da yake shiga zakata. Shi sa malaman farko suka ba da muhimmanci sosai, malaman da wajen tattaunawa akan irin wannan masail din. Al-Imam Ibn Taymiyyah yana da littafi Iqtida'u Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim. Ma dalibin sa Az-Zahabi yana da littafi Tashabbuh al-Khasis bi Ahli al-Khamis da ire-iren su wanda suke tsoratarwa akan koyi da kafirai saboda koyi da su yana kaiwa zuwa ga halaka mutum bai sani ba. Ko da mutum ya samu matsala a lahira, wato matsalar cewa ya zo da zunubai, ya zo da tarin barna, bai dan fa akwai kalmar shahada zai tsira ko kafin a shiga Allah ya sa a cece shi, ko bayan an shiga Allah ba zai bashi ya dawoma a wuta ba. Akwai hadisul biqaqa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ranar alkiyama za a zo da wani mutum yana da littafin zunubi guda 100 da an cika su da zunubi 100 volumes da littafan zunubi, wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane littafi daya iya ganin ka kamar girman abin da zaka iya gani da idanka, bai da wani aikin arziki in banda wata takarda guda daya da aka rubuta cewa ya faɗi kalmar shahada da imani a zuciyarsa bai yi riya a ciki ba. Idan ya ga wannan takardun tarin takardu da kuma takarda kwaya daya, sai ya tashi da kanshi kawai zai tafi wuta, sai a ce mashi na zaka je, sai ya ce to wannan zunubi da na aikata ai zan tafi kawai wuta ne, ni na hakura ba sai an auna ba. Sai a ce mashi dawo ka zauna. Allah ya ce la zulma al-yawm, kowa sai an auna masa kayansa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ɗauko wannan tarin takardun a sanya su a cikin wato inda ake sanya zunubai, a ɗauko wannan takarda kwaya ɗaya a sanya ta a ɓangaren lada. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai wannan takarda kwaya ɗaya ta rinjayi nauyin waɗancan zunuban, sai Allah ya ce mashi ka tafi aljanna. Kun ga wannan tun kafin a kai ga shiga wuta Allah ya bashi mafita. Akwai waɗanda kuma za su shiga wuta cikin musulmai, Allah ubangiji ka tsare mu daga wuta saboda zunubansu ba su tuba ba, Allah ya niyyar jarabta su da haka. Amma su ma Allah zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama da sauran annabawa da shahidai da salihai da alqur'ani da sauran abubuwan da za su yi ceto za su dinga shiga wuta suna cuto da duk wani wanda fi qalbihi misqala dharratin min imani, a cikin zuciyarsa akwai imani ko da gwargwadon komayya, sai an fitar da shi daga wuta. Saboda haka tauhidi jama'a ba abun wasa ba ne, abu ne da ya kamata mu ɗauke shi da muhimmanci, mu dinga alkinta shi, mu dinga cajinsa, muna kulawa da shi daidai da muke kulawa da duk wani abu mai daraja da kika sani. To abin da yake so na ambata mana a ƙarshe shi ne da meye abubuwan da suke iya warware tauhidin nan don mu san su. Malamai sun lissafa su da yawa, zan kawo mana aƙalla guda goma, Allah ya sa kan na manta irin yadda na yi rana. Na ɗaya akwai ashirku fil ibada, yin shirka a cikin bauta, wato bautar wani Allah, sujuda ga gunki ko ainihin wato jin tsoron wani abu wanda ba Allah ba, irin jin tsoron da ake wa Allah, ko addu'ar wani Allah, roƙan shehi ko gunki ko wani abu wanda ba Allah ba a roƙe shi a ce ana so ya bada lafiya ko ya bada mulki ko ya bada miji ko ya bada haihuwa ko ya bada arziki ko ya bada ruwan sama ko ya kawo ɗaukaka ko duk wani abu daga cikin ayyukan Allah, wanda duk yayi irin wannan to yayi shirka a cikin bautawa Allah, ya warware kalmar shi ta shahada. Na biyu sai kuma ittikhadul wasa'id bainal abdi wa rabbihi, shine abinda Allah rahma malami su yi magana akai, mutum ya sanya wani halitta tsakanin shi da tsakanin Allah, wani wali ko wani shehi ko wani gunki ko wani boka wanda zai zaki dauka wai shine mai zuwa wajen Allah ya kai bukatunki. Da yakan ki roki Allah sai kina roƙonsa, da yakan ki roki Allah, da yakan ki neman bukata a wurin Allah sai kina neman bukata a wurinsa, to wannan ma shirka ne. Neman bukata, neman ceto ko tawakkali da wani Allah shi ma yana warware tauhidi. Na uku shine rashin kafirta kafirai, Yahudawa da Kiristoci da sauran kafirai dole ka kudirce a zuciyarka cewa waɗannan kafirai ne ba Allah suke bi ba. Irin wannan tsarin da ake cewa ai su ma sun yarda da Allah, ai su ma suna yin azumi da sauransu, irin wannan magana ta ƴan wato mujamala wanda suke ganin ai ba matsala bane, tana warware imani. Sai ka yarda da cewa kafiri ne wanda duk ba musulmi ba musulmi bane, sai ka kudurci haka, ka kudurta cewa ba musulmi bane wanda yace Allah ɗayan uku ne, laqad kafara allazina qalu inna allaha thalith salasa, ba musulmi bane wanda yace ana mishi wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba musulmi bane wanda ya da'awa annabta, ko wanda ya da'awa yana iya kashewa ko ya raya, ko wanda ya da'awa makamancin haka, duk waɗannan sun kafirta ba musulmi bane, sai ka kudurce wannan. Abu na gaba da ke warware musulunci, yake warware kalmar shahada shine at-tahkimu ila ghairillah. Idan ana neman doka da za a bi, ga dokar Allah, amma sai a tsallaka dokar Allah a je a bi dokar wani. Allah ya ce kaza haramun ne, sai mu kuma muka ce ba ruwanmu halas ne, ba za mu bi na Allah ba. Halasta abin da Allah ya haramta, ɗaukar hukunci daga wani abu wanda ba na Allah ba, a kudurta cewa wannan abin shi ne daidai, to wannan shi ma yana warware tauhidi. Daga cikin abin da ke warware tauhidi ha ila yau, bughdhu shay'in mimma ja'a bihi annabi sallallahu alaihi wasallam, kyamatar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ayi abin, kai kuma ka ji kana kyamar abin a zuciyarka, har ma kana izgili ma masu yi. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da shari'a cewa mata su lulluɓe jikinsu su sa hijabi, amma sai ga wata musulma wata ke cewa ita musulma ce tana izgili ma hijabi, to wannan kafirci ne, fita daga musulunci ne. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya zo da cewa musulmi su bar gemu, maza kansu aske gemu, su yi ma gemu izgilanci fita ne daga musulunci, warware musulunci ne, saboda yanzu annabi kake wa martani kenan. Hakanan duk wanda aka ji cewa ita Allah bai kyauta mata ba da ya halasta wa mijinta yayi wani aure, mata da yawa suna da wannan tunanin, tana ganin cewa tana challenging wannan dokar, to wannan ma kafirci ne jama'a, kafirci ne, mummunan kuduri ne. In za ki ji haushinki ko ki ji kishinki wanda musulunci ya halasta, ba a hana ba, amma ki dinga challenging cewa dan me za a ce haka. Haka Allah ne ya ce in an zo ba da gado a ba mace ɗaya, a ba mata biyu ka san namiji ɗaya, Allah ne ya ce. Duk wanda yake ganin wannan dokar ba ta yi ba har yake challenging ɗinta, yana warware addinin shi ne bai sani, saboda haka abin yana da haɗari ƙwarai. Yin fito na fito da dokar Allah, ko jin haushinta a zuciya, ko kuma yi mata izgili, Allah ya tsare mu. Abu na gaba shine izgilin da muka faɗa, al-istihza bi ahkamillah. Ya faru da wasu mutane a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da za a tafi wani yaƙi cikin yaƙuƙa, shine yaƙin Tabuka, fira kawai suke yi suna cewa waɗannan sahabban jibe su da Allah, kowa ya yi ƙaton ciki saboda cin abinci, ko me za su iya idan an je yaƙin nan, suna da shegen cin abinci, amma an je gurin yaƙi ragage ne, ba su da ƙoƙari. Magana irin wannan da suka faɗa suna aibata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da shi da su da annabin sallallahu alaihi wasallama, suna cewa ai Muhammad ya tara mutane masu mayunwata. Wani sahabi Khabbab ɗan Arat ya ji wannan zancen, ya ce zan je in gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko waninsa ya sukwani dokinsa ya tafi zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana zuwa ya tarar, Allah ya aiko mala'ika ya ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Allah ya ce yanzu nan da Allah da manzansa da ayoyin Allah kuke izgili, to kar ku ne ku kawo wani hanzari, kun riga kun bar musulunci bayan da ku musulmai ne. Wajillata a tazin kad kafartum, kun zama kafirai ba'ada imani kun bayan da kuna da imani. suka ce wallahi ya manzo Allah ba abin da muke nufi ba kenan, muna yin fira ne dan mu rage tsayin tafiya. Saboda haka duk irin wannan abin da mutane suke yanzu za ka ga ana yin wai content creation comedy da sunan addini, wani yazo yana shedanci yana izgili ma wani abu na addini, ko kaga wani yazo yana nuna wai azumi ya bashi wahala shi ba zai iya ba ko ana jika shi da ruwa, wato dai a dinga nuna addinin abun wasa ne, wallahi yana da hadari kwarai da gaske mutane suke yi, yana da hadari ba dan kadan ba. Allah madauki sarki bai yadda a yi izgiri ko wasa da addininsa ba, duk abin da za a yi wasa wasa ne. Bahaushe ya ce amma banda zungurin uwar miji ba a wasa da lamarin addinin Allah, ba a izgili da shi, ba a content creation da shi, ba a nuna siffa addini don a nuna wai abin zolaya ce ita ko abin izgili. Wannan duka yana iya fitar da mutum daga musulunci kai tsaye. Abu na gaba wanda na ji shine na bakwai kenan ko shine sihiri da bokanci, kamar yadda Allah yake bada labari wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Sihiri shine kokarin canza wani abu na dabi'a ta hanyar amfani da surkulle da amfani da shedanin aljanu wanda za su cutar da victims din da ake so a yi musu sihiri, a sa mutum ya so wani abin da baya so ko ya ki abin da yake so, ko a raba shi da garinsa, ko a raba shi da iyayensa, ko a raba shi da iyalansa ko ƴaƴansa, ko a sanya mishi bakin jini, ko a sanya mishi wani cuta ko damuwa don a cutar da shi. Duk ire-iren waɗannan abubuwa da bokaye suke da ɗan tsafi kafirci ne, fita ne daga musulunci. Da bokan da kwastomomin duka san makal, duk wanda zai tashi je gurin boka don a cutar da wani bawa cikin bayin Allah, bokan nan bai zama boka ba sai da ya kafirce wa Allah, bai zama boka ba sai da shedanin aljanu suka wato bashi wata doka ta barna kuma ya aikata. Wa annahu kana rijalun minal jinni ya'uduna bi rijalin zalim minal insi wa rijalun minal jinni fazaduhum rahaqa. Wato su da aljanu suna ma jin tsoron mutane, amma da suka gane mutane suna neman bukata a wurinsu sai su ba su wani aiki na barna. Idan mutum zai bokanci sai aljanu sun sa shi, wani ya daina yin sallar la'asar, wani ya daina yin alola, wani ya daina zuwa juma'a, wani ya daina biyayya ga iyayensa, wani ya dinga taka alqur'ani, wani ya kashe masu rai, duk sai an yi irin wannan barnan, sannan bokaye suke zama bokaye. Kuma duk wanda ya je wurinsu sai sun sa shi ya yi wani abu kwatankwacin irin wannan barnan, ko da ta sa shedanin aljanin su ji cewa wannan ya zama nasu, sai su bashi abin da za su bashi na taimakonsu. Saboda haka bokanci da duk abin da ya biyo bayansa na sihiri da rufa ido da tsumburbura duka hanya ce ta wato kafirci da fita daga musulunci. Saboda haka sai a kiyaye, a kiyaye kwarai da gaske. Malam Amin Ibrahim Daura malamin mu, Allah ya saka mai da alkhairi, ya taba mu wani labari lokacin da ko da ke hayan ma shine shugaban hizba ko a wancan shugabancin hizba da yi, ya ce bokayen da suka dinga kamawa a ƙasar Kano, duk wanda aka tambaye shi su waye manyan kwastomominka, to mutum biyu ne, 'yan siyasa da ku iyayen mu mata. Wallahi malam ya gaya mana ya ce sun kama boka ya fi guda goma, manyan bokaye international, waɗanda duk in suka zace waɗannan su ne manyan kwastomominsu. 'Yan siyasa ne da ma wasu abin da ke sa su neman mulki, ko kuma kada mulkin ya kubuce musu, ko kuma a hallaka abokan hamayyarsu, a kassara musu. Ya ce kuma suna gaya musu cewa duk abin da aka ce wa ɗan siyasa ya yi zai, wato komai munin abin, an ce za a kashe mutane, ko za a yanka jakuna, ko za a birne raguna da ransa a cikin kabari, ko za a fitar da gawa a yi mata wani abu, duk ce 'yan siyasa suna yin wani. Ya ce amma su mata akwai wanda in ta zo ma a gaya mata wani abu sai ta kasa ba, saboda ragowar matantakan. Ya ce wata kuma sai ta daure kawai ta yi abin da aka ce. Su kuma mata buƙatunsu neman haihuwa, neman miji ma 'ya'yanta, a kori kishiya, a haukata uwan miji, a shanya miji ya zama bayi da kataɓus, sai abin da ce baya wuce duka wannan, ko kuma ɗanta yana shaye-shaye, me ya kunta ce ta'adda ta ce Allah ya shirye shi ya zo gurin boka, boka ne da shirye shi. Ke din nan ke ce Allah ya baki damar duk abin da kika faɗa na addu'a ga ɗanki, ga ƴarki, ga mijinki Allah zai karɓa. Kar ki je gurin boka. Kuma kamar yadda malaminmu Professor Sani Umar Rijalle mu yake faɗa, Allah ya saka mai alkhairi. Yakan ce to wai in kin mallake miji to daga nan kuma sai mene? Muƙaddara kin mallake miji sai mene kuma? Ke yanzu san ki ne a ce mijinki ya zama wani solo biyo haka? Ko a cikin mutane ne kike ce mishi zauna nan? Yace to Hajiya tashi, ce na tashi. Ai ya zama robot ai, wannan miji ai ba abin ki nuna shi ne ke alfahari da shi ba. Ya zama kaman remote control da kike danna TV da shi da fanka da AC da waye da waye. Ai wannan mijin ba abin nunawa bane. Ai abin takaici ne. So kike kawai ya zama cewa duk abin da kika ce yayi sai yayi. To a sanadiyar wannan har sai kiransa addinin ki? Ba daidai bane. Zaka iyaye mu mata ina mana nasiha ga baki ɗaya mu da ku mu kiyaye. Kuma abin da ke zuga mata galibi zuwa ga wannan shine ƙawaye. Wata ta haƙura ta dangana ta miƙawa Allah. Sai tana zuwa Islamiyya, tana jin wa'azi kullum. Dan miji ya ce zai yi aure, za ta ɗan yi zubar-zubarin bakinta, ta yi Allah ya isa ta ce an cuce ni, ni ba a kyauta min ba, ba haka muka yi da kai ba, daga baya za ta haƙura ta sujuda. Wannan shine asalin ƙiyamaci. Ta yadda cewa to wannan ƙaddara ce daga Allah. Amma shikenan sai wata ta zagayo ta ce mata ke kin ce kin haƙura? Ai ko wallahi ba za a bari ba. Dole mu tashi tsaye. Daga nan za su tashi tsaye su shiga su fita su shiga su fita har su halaka. Allah ya kyauta. Saboda haka sihiri da bokanci da dufa'ido da duk abin da ke da alaka da shi a guje shi. Kada ki sake ki mu'amala da wata ƙawa. Ku da ce a tafi bin wani malami. Da zaran kin ta ce malami ko gobe da nisa ko wanda za a ce ai aikin shi kamar yankan wuka ba malami ne na Allah ba. Malami na Allah shine wannan da yake muku wa'azi a masallaci, ko wanda yake muku karatu a Islamiyya, ko wanda yake muku tafsiri a makarantar ku, shine malami na Allah. Amma wanda za a je a same shi a wani daji ko a wani gida yana zaune yana zazzare ido kamar an ritsa kwarto a ce wai malami ne, to Allah ba malami ba, boka ne ko matsafi ne. Allah ya kyauta. Na gaba shine wato muzaharatul mushrikin, shine na takwas kenan ko a taimakon kafirai da biyewa kafirai. Za ka ga mutum irin wanda ake cewa ƴan daɗi arna, akwai ƴan daɗi arna a cikin musulmai, suna so su dinga nuna wa arna cewa arna mutanen kirki ne, musulmai ne ba su da kirki, a siyasa ne, a aikin gwamnati ne, a ainihin wato kasuwa ne ko menene, su dinga nuna cewa ai arna su ne mutanen kirki, ai arna sun ma fi musulmai, su sun fi son ma hulɗa da arna, sun fi jin daɗin mu'amala da arna, suna goyon bayan kafirci da kafirai. To wannan ma asarar imani ce mutum bai sani. Shine muzaharatul kafir, muzaharatul mushriki. Na tara shine a samu wani mutum i'tiqadu anna ahadan nasi yas'ul khuruju an shari'a, a samu wani cikin mutane ya kudurce cewa shi zai iya fita daga cikin addinin musulunci, wai yayi usuli, ya zama cewa shi baya bin dokokin Allah, duk abin da Allah ya haramta shi ya halasta wa kansa. Wannan an fi samun shi a cikin masu guluwi, masu zaƙewa wajen bin ɗariƙun sufai. Ga mutum bai yin azumi sai ya ce wai shi yayi usuli, shi ba sai ya azumi ba, bai yin sallah, ya halasta wa kanshi shan giya, ya halasta wa kanshi shan wiwi, ya halasta wa kanshi zina, cin haram, duk waɗannan abubuwan yana yin su ba a matsayin yana yin saɓan Allah ba, yana ganin daidai ne babu komai. Wannan kafirci ne, fita ne daga cikin addinin musulunci. Allah bai yarda da wani tsari da wani zai ce wai ya fita daga shari'ar musulunci ba. Cewa Allah ya shara'a lakum min addini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين كسيد الدين يدى الله يشي ما ويكو كاوناكم كو لا لا تاو نقوم شني الإعراض عن دين الله كودا كيدا قا الدين الله متين إذا ما بقى روان شي دا الدين shi dai an haife shi musulmi ko an haife ta musulma, amma duk wani abu da ya shafi musulunci ba sabgarta bane, ne sabgarta kawai duniya. To a haka ne mutum zai ta tafiya ya ta tafiya har sai ya rasa addininsa. Yanzu yawa-yawan mutane da yawa a za ka shiga wata ma'aikata ko wata kasuwa ko wata anguwa, a tsare mutane a ce sai sun faɗi rukunnan musulunci biyar nan da aka ambata, za ka sha mamaki. A tsare mutane a ce sai kowa ya karanta Fatiha lafiyayya, za ka sha mamaki. Balantana a je ga farillan sallah da mustahabbai da sunnoni da sauransu. Muda ake wa kallon almajirai, ana yawan mana tambaya, in aka yi maka wata tambaya in ka ji irin kwaba da jahilcin da ke ciki sai ka ji kanka ya sara wallahi. Ka ce wai dama akwai mutane musulmai da ba su san wannan ba. Ka ji mace ta ce maka wai Allah gafarta malam, dama idan mutum ya kwanta da mijinshi sai ya yi wanka. In ka tambaye ta kuma ta ce shekara ta tara da aure ta haifi 'ya'ya uku, amma ba ta san wankan janaba ba. Ta ɗauka wai sai in an yi fasikanci wanda ba na aure ba shi ne ake wankan janaba. Ko kuma wata kuma ba ta san cewa wai idan an yi al'ada a cikin azumi ba ta san cewa ana rama wannan azumin. Ta ɗauka kawai an ci banza kamar yadda ake cin banza a sallah. Ko mutum ya biya kuɗi ya tafi aikin hajji ko umara, ya je asalin abin da ake yi ba zai yi ba, bai san ma me ake ba, abin da ta sani kawai shi ne yawon kasuwa. Tana top 10 da Babu Sharif da Masfala, ta sai wannan ta sai wancan, kawai ta cika akwatinanta, abin da kawai ta sani kenan. Bata yi ɗawafi ba, bata yi sa'ayi ba, bata yi kaza ba, babu abin da ta sani. To mutane da yawa suna nan a haka da tsantsar jahilcin addini, saboda sun ƙi tsayawa su koyi hatta abin da yake na dole na addini. Amma kuma duniya fa sun santa cikakken sani, sun san duniya, sun san kuɗi, sun iya turanci, sun san garuruwan duniya, babu abin da ba su sani ba duniya. Amma lahira ko oho, to wannan yana iya mutum yana iya fita daga musulunci bai sani ba, saboda ya riga ya kauda kai daga addinin Allah ba damuwar shi ba kenan. Na ƙarshe na 11 shine tarku sala, barin sallah. Duk wanda baya yin sallah jama'a, magana mafi inganci shine ya bar musulunci. Malamai sun yi jayayya da yawa akai, amma dai annabi ne ya ce bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala, tsakanin mutum da tsakanin shirka da kafirci shine barin sallah. To na san iyayenmu da mata da yawa suna wasa da sallah, har ma akwai azancin magana da ake da yawa akan alaƙar mata da wasa da sallah. Na san ku fi ni sanin su, a ce wai ganin watsayi sallar gidan biki, akwai da bata sallah a gidan biki sai ta ga duk ana ta yi, ka a ce ita ba ta yi ba. Eh, ni malami ne a university, na rayu yanzu haka wajen shekara 20 a cikin campus na university, saboda haka na yi hulɗa da ɗalibai da yawa, na san abubuwan da suke. Akwai wanda abinda ke hana ta yin sallah tun da dai bata fito da hijab ba yau, yau da ta tashi fitowa daga hostel bata sa hijab ba, ta saka lafaya ne ko gyale irin dai gayu naku na dai na 'yan mata 'yan campus. To saboda haka ranar ba ta yi sallah ba, ba za ta yi azhar, ba ta yi la'asar ba, sai da ta kai ma MSS da abin ya dame su, su ne suke siyan hijabai suna ajiyewa a cikin masallatai, cewa a ce dan Allah ku dinga shiga, akwai hijabi na gandu sai ki saka ki sallah. Akan wannan kawai take yin sallah. Akwai wanda kuma wai saboda ya nemi wani abu bai samu ba, ce to ma ba zan yi sallah ba yau, saboda ta faɗi jarabawa ko saboda ya nemi wani muƙami ko ya yi wata asara, wai abinda Allah ya mushi na jarabawa, to irin na ɗan fulani wai ya zo da safe ranar Ramadan haka, ai ya ɗauki azumi kawai sai zai tara sane shi ta kasa ta mutu, kawai sai ɗauki ruwa kawai ya sha, aka ce yaya dai, yace ni ma na rama, Allah ya kashe mai dabba to shi ma ya ɓata azumi, wai shi ma ya rama a hauka irin tarin fulani. Saboda haka mutane sai su dinga wasa da sallah, alhalin Allah yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sallah abinda aka wajabtawa mumini da alaƙar lokaci da aka kitsai da sallah matakar ba kina cikin lokacin hutu bane ko kina da wani uzuri karɓaɗɗe a shari'a sannan ki umarci ƴaƴanki da su tsaye da sallah da duk wanda yake karkashinki ma'aikatan nan da suke karkashinki mai gadi da masu ba fulawa ruwa da mai girki da sauransu duka ki tabbatar suna sallah idan ma ba musulmai bane su ki musu tayin musulunci ai kuna dauka ma'aikata a nan Abuja waɗanda ba musulmai ba za ta shekara 5 6 a gidanki baki taba ce mata wance ki musulunta hala kuma da kin ga mata kace ta musulunta in ta ga alheri tare da ke sai ki samu lada ne yawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya shetar da mutum daya ta hannunka yafi a baka tarin dukiya mai yawa sadaka ki tsaye da sallah kuma ki umarci iyalanki su tsaye da sallah sannan kuma sallah za a yi ta yi ne kamar da Allah yake cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin bautatawa Allah har zuwa mutuwa waɗannan suna daga cikin abubuwan da ke iya warware musuluncin mutum yana sane ko baya sane sadaka mu kiyaye su na taƙaito mana waɗanda suke mafiya shahara ne a wannan zamanin amma ba iyakacin su bike nan ubangiji Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya alkinta mana tauhidinmu Allah ya sa mu cika da imani magabatanmu cikin iyayenmu da ƴan uwa da malamai da abokan zamanmu da sauran musulmi gaba ɗaya muna roƙon Allah mai sarki ya gafarta musu mu da muke rayuwa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka karɓa mana ayyukan ibada da muke a cikin wannan wata dan kaɗan da muke Allah ka karɓa mana kurakuranmu Allah ka gafarta mana Allah ka sa mana cikin bayinka da kake ƴantawa kowane wuni a cikin wannan wata na Ramadana Allah kuma ka sa mu ƙarshen shi lafiya Allah ka maimaita mana da yawa da yawa da yawa Allah ka sa mu mutu da imanin mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين